assalamu alaikum. A makon da ya shige mun fara tako batun yadda ƴan ta'adda suka dabi wani yanki musamman a jihar Zamfara da bangaren jihar Katsina dake bakin iyaka da karamar hukumar Tsafe. Waɗannan ƴan bindiga musamman suna farautar ƴan banga dake kare waɗannan garuruwa suna kashe su. Haka kuma ba su bari mutanen ƙauyukan dake wurin su yi noma har sai sun biya su kuɗi mai yawa miliyoyi. A shirin namu na makon da ya shige, Basiru daga garin ƴan warin daji ya fara yi mana bayanin yadda suke kashe ƴan banga kuma zai faro da batun wani sanannen ɗan banga mai suna Baban Gida wanda ya rasa ransa wajen kare mutanen ƴan warin daji da dukiyoyinsu. Za mu taso daga kan tambayar da Nasiru ya masa game da waɗannan ƴan banga.
Wani misali za ka yi ko kuma su waɗannan ƴan banga ne za ka iya tunawa waɗanda aka kai musu hari ko kuma waɗanda suka tinkari mutanen nan watakila suka rasa rayukansu?
To a gaskiya mutanen da suka kai mu wannan hari akwai wanda shi ne shugaban ƴan bangan kuma wanda gaskiya a garin ƴan warin daji shi ne ake jirgi shi ne Baban Gida. To Baban Gidan nan sun zo mutanen nan sun kashe shi. Akwai wani yaro shi ana ce mashi Gambo sun zo sun kashe shi. Akwai wani wanda ake ce ma Sili malam Sili shi ma sun zo sun kashe shi. To wannan abun ya sa mutane sun dauki zafi, suka dauki zafi aka yi sati da ya tir ba wanda ya zo ce ku cikin ku. Karshe shi Baban Gidan nan ba su rufe mutanen garin nan ba su rufe shi ba sai da aka tsaya cewa mana local government din Tsafe ya zo ya gani. Ana ganin kamar tun da ya zo ya gani za a yi wani abu. To amma gaskiya wani abun da aka yi bai ta hakari ya karya ba. Idan ka zo ka bi jami'an tsaro a garin ƴan wannan daji, to ina za ka kai mutanen Danwaro, ina za ka kai mutanen Rugumawa, ina za ka kai mutanen Haya Alhaji, ina za ka kai mutanen Burbi? To irin su ɗan amana, irin su buke-buke, irin su sauƙin ƙasai, to kaga duka ba su a banza kenan. Sai an fara kai sannan ɗan sanda zai mafoli zai haɗu kuma ta je garin ko kuwa zai yi. Ya kamata a ce akwai security wurin wanda aka dube na musamman kafin a ga an kai ƙarshe da waɗannan mutane.
Akwai abin da ba mu fahimta ba, ta ce shi Baban Gida da aka kashe an bar shi sai da ya yi kwanaki ba a yi jana'izarsa ba. Me kike nufi da wannan labarin?
To ya kwana ɗaya ne an kira su ne da ba zai kamata mutum da shi mutum ne wanda yake sananne ne ko mutum ne wanda yake mai jajircewa mai yin kwazo wurin ganin ya tsaya ya taimaka an kare rayukan al'umma. To kaga wanda gwamnatin chairman Oladokun Benin ya san da shi kuma ya san aikin da yake, to bai kamata a ce kawai ya an zo an kama shi kisan gilla ba, an zo an rufe shi ba tare da an gaya ma hukuma ta sani ba. Wannan shi ne dalilin da ya sa aka yi wannan abu.
A ina aka ajiye shi?
Ya aje shi ne a cikin gidansu ne aka aje har gari wayi sannan da aka zuzu chairman din ya zo aka zo aka dake shi aka ja kai sanaida. Dan lokacin da aka ɗauko shi, to ba wani inda za a aje shi in ba kamar gidan nashi. Ana aka aje shi aka zo aka zana idan shi da safe kuma ciyawun ya zo da makarraman mishi na local government sun zo sun gani. To amma ban san wani mataki suka ɗauka ba wanda ni gaskiya a yanzu ko da mutum da sun zuwa garin nan ya gaya wani jirgin ce saurara, in dai ba zaune shi ganin ce saurara. Saboda garbali ba za ka ɗauki kan ka sa rayuwa cikin wani hali ba na halaka ba. To dole ka saurara ka ga abun ya zama ko zai sauki. To abun kuma gaskiya sai ƙara ci gaba yake. To mu abin da muke duba shi ne nan gaba kaɗan idan Allah ta mana da raye damana za ta zo. Idan damana ta zo an san ƙauye tana yin duhu, to ina za ka bi, ina za ka yi escape, ko kuma ina za ka je ka nemi abinci? To wanda da ke abincin zai baka dole sai ka je daji ka je ka yi aiki. To dajin nan za ka je za a je a bi mutanen gari mutum 50 gari ne a je a kare ka je ka yi noma ko ko za ka je ka je ka yi noma. Kaga wannan ba karamin hadari bane ba.
Dazu kafin a fara hirar nan ka ba da labarin akwai wasu za a ga mutanen ƙauye sukan tara wasu kuɗaɗe su ba wa ƴan ta'addan ya zama kamar cin hanci su su kyale su.
Akwai lokacin da za a ce idan kuna son ku yi noma wasu sai kun tura barayin nan kuɗi kamar miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya dubu ɗari biyar tukuna za su muku ku yi noma. To ka ga alƙawarin ƙauyen ƴan ta'adda ai ba cikakke bane ba. Kuma wannan mu abin da ke gani a fahimta ta kamar ƙara ma banar da waki ne. To ina neman kuɗi ne in ƙara ƙarfi in gagare ka ka zo ka ɗauki ma kuɗin kuɗi ka bani ka ga shi kenan har ƙara mai da kanka kenan. kuma wanda haka din bankin za a ce ana karɓar irin wannan kuɗin ba ana ba da yana zaman kamar wani annan ajiya dan saboda ka samu damar wani abu to dan ta abin da zo yi haka bangai da za a ya samu lokacin zai ce ya buri dan kashi ba wata buri dan kashi tunda ya sa abin yana karuwa akan abu kuma ya riga ya ga ya ci galaba sai ma kun bani kaza sannan ku zo ku yi munabi bukata na ku kaga abun akwai abun duba a ciki
kana nufin da yake ce mana wannan yanki yana hannun yan ta'adda kenan
to gaskiya maganan gaskiya duk wanda ya sani ya san wannan yanki gaskiya inda ya san yankin yan waran daji daga yan waran daji zuwa taukin kare zuwa wayare zuwa buke-buke abinda ya dauko ya yi rugumawa ya kai mutu ya je wajen bawo kai hawo na kamacin duk wannan wurin gaskiya yana hannun yan ta'adda dan ba abinda ya kai saka yi ba kai saka yi komai ba ba wani abin da kai suka ce ka zartar da shi akan wannan hukunci akan wannan wuraren saboda su ka san masarautar kauye ba wai makami ce gare ta kun ba wani jama'a ba za a ji azuba ba to mai unguwa zai hana barawo da bindiga ya wani ke su a gari ka ga ba ta yin zai hana shi dole idan kana son ka zanna lafiya sai ka goyi bayan su ka goyi bayan abin da suke so to kun shi zai baka zama lafiya to ka ga ni abin da muke tunani idan aka bar abun yayi karfi to nan da dan wani lokaci to za a zo a yi matasan gaba ɗaya su kuma bayan mutum wanda ake ganin zai kokari a samu jajirce a nemi ci gaba kasar da ci gaba a samu zama lafiya a kasar nan to ya zama dan ta'adda kaga mutum a je a kama mutum ɗaya ko biyu uku daga cikin wanda suke wannan abun a musu hukunci da dace da su to sai a ya zama abun ya zira gare kwantila
da kike tunani yasa matasa suka kangare suka koma yan ta'adda na
to gaskiya ni a tunani na abin da nake tunani ya ka irin wannan to akwai karancin samun rashin tarbiyya don gaskiya an san ni a arewa dai aka ce maganan ba Fulatani ko ba Hausa to ko a wani bangare kake zaka tunani akwai ruhin imani a jikin mutum to ka san shi imani dole sai da tarbiyya idan ba samu tarbiyya ba tun farko to dole mutum ya zama gagarari to ni na ganin gaskiya wannan karancin tarbiyya ne ta kawo hawa aka shiga halin da aka shiga bana ni a tunanin na kenan gaskiya
baka danganta wannan da talauci ko ko misali a ce in ma Fulani ne shanun su ne ya kare dan haka kawai gara ma kawai kowa ma ya rasa in a fasa kowa ma ya rasa
eh da wannan hadina su amma to ai su wasu din suna da shanaka a gidansu wasu gidan su akwai shana akwai shanu ba wai dan ba shanun ba wasu gidan suna da shanu to amma saboda ka kara mutuncin shanun gidanku za ka zo ka shiga kungiyar ta'addanci saboda kai gada a sashen naku wanda bai shiga ba shi ya zo kawai shanun su a kashe shi to kaga wannan ana tsara ba abun karfi ne wanda har ya wuce tunanin kai abin da yake tunani
a ƙarshe sai ya kike ganin gwamnatin jihar Zamfara da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya za su yi wajen shawo kan wannan matsala
to gaskiya in za a yi adalci ita gaskiya da ma ɗaya ce mu mun sani tsakanin da Allah gwamnatin tarayya ta yi kokarin da iya kokarin da ya kamata ta yi a ce ta yi dalilin da ta ne wanda magana shi ne hasali ministan tsaro na faɗin Zamfara ne kuma Zamfara da nan ne ma ya fashe ni a tunani na ba ya da garin da zai gode duniya wanda ya shi Zamfara nan kuma wannan abin da nake gaya maka ba na tunani a ce manyan mutanen ba san da abin nan ba dan haƙƙin su ne a ce san da wannan abin tun da kwanakin baya da ya wuce akwai wani tsohon sanata wanda ya zo ya magana akan wannan abu amma mu duk abin da aka yi ba wani mataki da aka ɗauka aka nuna mana na muji sauki mai sanyin rayuwa mu samu samu nutsuwa wallahi ba mana kodai ba
sauraro za mu yi kokarin jin ta bakin hukumomin tsaron Najeriya kan ko akwai abin da za su ƙara yi domin kare rayuka da dukiyar mutanen wannan yanki haka kuma har yanzu muna jira mu je ta bakin gwamnan jihar Bauchi Barista Emir Abubakar game da batun mutanen Zirani da wani alkali mai suna Sani Musa da suka ce yana zaluntar su a madadin Nasara da Malikaya Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa a huta lafiya